duk da yake har yanzu ana samun yaduwar miyagun kwayoyi a cikin al'umma a Najeriya. Hukumar da ke yaki da share safarin miyagun kwayoyi ita ma ta kasance tsaye kaumon wajen ganin cewa an samu raguwar yaduwar su.
Our success in arresting about 32,000 drug offenders, including 35 veterans.
Darakta kena mai kula da harkokin shari'a da gurfanar da wanda ake tuma da aikata laifi gaban shari'a ta hukumar kula da yaki da share safarin miyagun kwayoyi ta kasa, Justine Ruth Obi, wadda ta maganta da yawun shugaban hukumar Muhammad Bubu Marwa. Ta ce a cikin watanni 29 hukumar ta kama masu ta'ammuli da kayan maye da yawan su ya kai 32,000, kuma daga cikin su akwai gaggan diloli guda 35, ta kuma kwace kayan maye da nauyin su ya kai kilogram miliyan 6,300, ta kuma lalata wurin da ake noman tabar wiwi mai fadin kadada 852. A matakin jihohin Najeriya ma jami'an hukumar na taka rawar gani da mai a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar. Hukumar ta kona kayan maye masu nauyin kilogram fiye da 25,000 da kiyasin kudin su kan iya kai miliyoyin nairori. To ko menene tasirin kona kayan da aka kama a bainar jama'a? Komandan hukumar a Sokoto Muhammad Iro Adamu yana mai cewa
a kowane lokaci zaka ji mutane suna magana wai mutanen nan da suke kakkama irin wannan abun kayan kuɗi ne fa sosai, me suke yi da shi ne? Har wai su ma suka cewa ma wai sayarwa muke yi. To a yau irin wannan abun da muka shine mu nuna mu jama'a fa ba hurumin mu bane, wato idan dai mun kama abu mu dauka kawai mu ce zamu je mu kona, sai an bi ka'ida. Ka'idan nan shine kaman kotu ta bada izini akan a kona wayannan abubuwa. A yau din nan kun gani mun kona kwayuka, mugan kwayuka masu yawa wanda suka kai kilo ton 25.
Masu ruwa da tsaki ga fafatukar yaki da share safarin miyagun kwayoyi na fargabar cewa kan da hukumar ke kamawa adadin su kan iya zama kadan daga cikin wadanda ke zagayawa a cikin al'umma ba a samu nasara kama su ba, kamar da Danura Abdullahi Attajiri ke cewa.
Kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa, kamar da mun ka shayi kuwa na asfura ido a sa ado addiba irin abubuwan da kake suna kawa, ka san ga al'ada duk abu guda aka kammai da kila 10 ko 20 sun wuce.
Hukumar yaki da share safarin miyagun kwayoyi ta ce hakan ne ya nuna akwai buƙatar shigowar jama'a ga wannan fafatuka. A cewar komandan ta a Sokoto,
wato irin wannan yaki da ta'ammali da miyagun kwayoyi ba wai hurumin NDLA bane kawai, ka gane jama'a kowa dole a hada karfi da karfi a yaki wannan abu. To in bamu hadin ba hada karfi da karfi ba, to abun nan fa zai addabe mu. Dole ne mutane su fito su gaya mana mutanen da suke ta'ammali da irin wannan abubuwa gonsu da kuma inda suka gani. In ba haka ba, ba inda zamu yi mu yaki wannan abubuwa, ba za a same mu ko ina ba. Ba za a ce NDLA muna ko ina ba, dole ko da abin da muke kira intelligence.
Shugabannin al'umma ma suna da gagarumar gudunmuwar da ya kamata a ce sun bayar domin ceto jama'a daga fadawa cikin wannan matsala. Akan hakan ne ma gwamnatin jihar Sokoto ta bakin mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan harkokin mulki yace gwamnati shirye take ta yi aiki da hukumar ta yaki da share safarin miyagun kwayoyi domin ceto jama'ata daga fadawa cikin wannan mummunar ɗabi'ar. Masu fafatuka dai a wannan haujin na fatar ganin gwamnati da sauran jama'a kowa yayi da gaske domin a samu nasarar kawar da wannan mummunar ɗabi'a ta kunkudar miyagun kwayoyi a cikin al'umma domin rage illolin da hakan kan haifarwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.